sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa matsalar rashin tsaro ta raba sama da mutane 36,000 da mahallansu a jihar Niger da ke Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin yau ma za a ji shirin zauren matasa da Nasira da Mel Hikaya, inda matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya, amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, 'yan tawayen azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali, biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shi ne sansanin sojojin na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad, wato CMA a taƙaice, wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan ƙungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Muhammad El Maulud Ramadani shi ne kakakin CMA, kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa sun karɓe ikon sansanin sojin Bamba da ke yankin Gawo, sai dai kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Hukumomin sojin Mali sun wallafa kafar sada zumunta ta X cewa ana ci gaba da bata kashi da 'yan ta'adda a yankin na Bamba. Kana sun ƙara da alƙawarin ba da ƙarin bayani a game da lamarin nan gaba. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan maɓoyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi, biyo bayan wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin ƙasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin ƙungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. Tun da farko dai, wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bam daura da yankin shiga ma'aikatar cikin gidan Turkiyyan. Mahari na biyu kuma 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya Lahadi a cewar Ali Yarlikaya. Kafar ANF, wata kafar yaɗa labarai ce mai kusanci da PKK, ta ce ƙungiyar ta ɗau alhakin kai harin ƙunar baƙin waken. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabar ta Isra'ila, da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙoƙarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmarsu kulle yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce ƙasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharaɗin cimma yarjejeniyar. A yayin wani taron ƙarawa juna sani a Tehran, babban birnin ƙasar, Raisi ya ce daidaita alaƙa da gwamnatin Yahudawa wuce gona da iri ne, kuma koma baya ga kowace irin ƙasa a duniyar musulunci. Ana sa ran cewa wata tawagar Isra'ila ta isa Saudi Arabia zuwa jiya Lahadi, 'yan kwanaki bayan ziyarar ta farko da wani ministan ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta Saudi Arabia. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Yayin da wasu sassan Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, yaki cin yiwa duk da matakai daban-daban da ake ɗauka. Gwamnatin jihar Niger ta ce tana da 'yan gudun hijira sama da mutum 36,000 sakamakon matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar a cikin 'yan shekarun nan. A wata ziyara da wata tawagar hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai jihar Niger, ta ce za ta mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Matsalar rashin tsaro na ci gaba da daukar hankalin hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya tare da neman hanyoyin shawo kan matsalar su ko ta wace hanya. Jihar Niger dake arewa maso tsakiyar Najeriya na daya daga cikin jihohin Najeriya da matsalar rashin tsaron ta addaba, al'amarin dake kara jefa dimbin jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali. Gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a cikin wani yanayi na damuwa ya nuna buƙatar ganin shirin nan na bunƙasa ƙasashe masu tasowa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ma jihar ɗauki domin shawo kan matsalar waɗannan 'yan fashin daji, sannan ya ƙara da cewa
we should know very well our women most especially are displaced, a lot of them are widows because of the issue of banditry, the issue of insecurity and terrorism.
Yace kamar yadda muka sani, matan mu sun zama yan gudun hijira, wasu ma an kashe mazajen su saboda matsalar yan bindiga. Saboda haka akwai buƙatar haɗa hannu domin shawo kan matsalar da kuma samar da masana'antu ta yadda za a rage talauci, al'amarin da zai sa a shawo kan matsalar rashin tsaron.
Of the need to bring investment and to reduce the pain of poverty and insecurity to our people.
To kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin jin kan jama'a a jihar Niger Honorable Ahmed Baba Suleiman Yumu ya ce sama da mutane 36,000 ne ke zaman gudun hijira yanzu haka a jihar Niger. A saboda haka lamarin yana da matukar tausayi.
Muna da 'yan gudun hijira a jihar Niger sama da 36,000 da dan dauri. Hakikanin gaskiya akwai tausayi. Mafi yawanci abin da ya dame su ne yaya ne za a yi su koma inda suka baro, saboda su ci gaba da walwala kuma su ci gaba da gonakin su kamar yadda suka saba, ba wai su suna son ne a kullum mu ziyarce su mu kawo musu abinci ba.
To shugaban tawagar waɗannan turawa da suka shigo jihar Niger Mr. Marcus Workshon ya ce za su mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arziki a jihar Niger.
So this is where we had this long-standing cooperation in Niger State. We worked on a policy level, on regulatory reforms, we worked on investment promotion.
A saboda haka ma ya ce shi ya sa suka zo domin duba ta yadda lamarin yake, musamman ta fannin bunƙasa masana'antu da sauransu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashe na biyu na labaran duniya.
Shugaban Riko na Gabon, wanda ya hambara gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta, ya samu goyon bayan makwabciyar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan ganawar shi da takwarar aikin shi a jiya Lahadi da zumbar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen maida Gabon saniyar wari. General Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64, wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 2009, sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki da ma 'yan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge, kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau. A ƙarshe, shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci yayin ganawar shi ta farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi, bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov a Ukraine cikin wata sanarwa da aka kafa a manhajar X wadda da aka santa da Twitter. Borrell ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na Ukraine, sannan kuma ya ce Ukraine tana buƙatar ƙarin taimakon makamai kuma tana buƙatar su cikin gaggawa. Cikin wani sako ta kafar ta X, Umerov ya yi wa Borrell godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa Ukraine, sannan ya ayyana taron a mafarin haɗaka mai ma'ana.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Ba sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake kawo muku abubuwan da suke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da yada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sago a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Kamar a shirye-shiryen baya, matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa sun yi yunkurin amfana da damuwar bana, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar dauki daga hukumomi don kara kan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. A makon jiya mun shiga babi na karshe inda matasan ke bayyana matakan da suke ganin an dauka za a samu warware bakin zaren. Matasan sun hada da Isa'il Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Barau na Shigifa Dan Umaru, da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zaura.
Gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun karuwa da gudu ba su dawo ba
to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su maganin dan ta'adda maganin wani ne ta da zauna tsaye maganin wani sheidani na gari maganin wani dan abun da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda yake cikin gwamnati
yawa
mun dauka na'am
ga da zuwa ko wanda yake cikin mana ko wasu wanda suke hijira zuwa wari a jihar Rivers ko
eh kwarai kuwa mallam Yahuza kenan
eh Yahuza yi mana bayani da suka tafi wari garin matatar man fetur kenan me suke yi a can
to dole ne su je su gani kwadago ɗan ƙauyukan da kenan ba za su zuri haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan to kaga nan ne in aka danyi kwadago aka dan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a dan samu a samu abin samu bakin salaki saboda in ba sun yi haka nan ba ka ga gidan ya
fara no mana ba ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban kome
eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne
ore kike fada
eh suna yankin ware
ai
kaga tana gabas da Ibadan kenan
eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake so goro ake so goro ne kenan
yawa to in suka yi aikin kudi suka samu to shine za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kudin mota da kudin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a dan ba mu iyalai ana jikawa ana ci domin a samu a rayu
bari mu je babi na karshe gaba daya wato zamu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi magana sa ta karshe yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga Isa L Usman
wannan nasiya magana ta karshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shine a zo da jiragen sama da motocin kasa na sojoji a shiga dajin nan na Baruba da sabon dinni da makini a rarraji ɗan daga nan to insha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu dawo amma matukar ba wai an shiga dajin nan ba malam Nasir to a gaskiya ban tunanin a ce wai dan Umar ta samu wani sauki na bangaren banjik din gaskiya malam Nasir
eh wato abun sai ya hada har da jirgin sama kenan
a gaskiya wani waje sai an hada jiragen sama gaskiya dan wurin bi shi ba su kuri ne tun daga nan a ce dan Umar daji ne har zuwa daki takwas babu gari ne kwarai zai kai irin kilomita 300 daji ne sai kuri to kaga irin wannan mota ma wani ruwa da shiga ko da an ce za a shiga da motoci su duk ma shuka ne suke aiki da su to gaskiya sai an hada da jami'an tsaro na sama da na kasa a samu a shiga dajin nan a fitacce mana su insha Allah mun san nan dan Umar za ta dawo cikin kwanciyar hankali da mana in Allah ya so
Yahuza Gado
Mallam Nasir barka da kokari barka da himma
yawa
kamar yadda Allah Isa ya fada hakan din ne domin in ba an batattake su ba ba za mu samu nasuwa ba rayuwar mu dai tana cikin wani hali amma idan Allah ya ce muke mu sojoji sama da kasa sun shiga to kaga su suna iyawa da su saboda gwamnati ce hukuma ce amma mu ba za mu iya da su ba za mu iya jayayya da su saboda kamar ka ce kura Bunsuru ya ja kura kaga ba za ta jawo gare shi ba
eh Bunsuru watakila Bunsuru in ya shirya yana da dabaru zai iya mana
ne ba ta takunkumi Mallam Nasir Bunsuru ya jata
ka san lokacin ko tatsuniyoyi ne akan bada labarin kura na da tsoro ai
Mallam Nasir kura daji fa ba wasa bace mu yanzu a gare mu ai kalubalen su ma ya baci muna fatan dai Allah ya taimaka mana sojoji sama da kasa su shiga su yake yan yakin ta addan nan mu da kai
ya huzo banda noma ba abinda ake yi a wannan yankin na wata yar sana'a ta cikin gari yan kira saka da sauran su
eh akwai makera cikin garin to in sun kera Mallam Nasir da hauyen suka kera da lazuna da ni za a yi tunda ba a noma ba su ma makeran a sauran gumin hannun su saboda sana'a ta su ba ta tasiri tun da manoman ma ba za su iya zuwa gona su noma ba
Isa Babangida dan Umaru
assalamu alaikum Allah ta
Alaikum salam.
To mu har yanzu abin da mu kara ainihin bani akan shi mu da har yau muna neman gudunmawa ta bangaren gwamnati. Taimake mu ku duba halin da ainihin dankan wasu ta gabas take ciki ta kokarta su ainihin shawo muna kan matsalar nan. Kamar da mana isa ce ne gaskiya in ba an tashi tsaye a kan lamarin ba abin nan ma yawa gari. Domin mu gaskiya muna da ganin mu abin nan kusan yana so shi karin mu ne. Dan dai kawai dai Allah ya sa dai mu muna bakin kokarin mu akan haka ne kawai. Wannan shi ne ga na roƙona kenan kuma Allah ya sa su duba.
Amma wai a jihar Kebbi waɗanne yankuna ne suka fi samun sauƙi-sauƙin nan ne don kwanaki ko kuma in ce bara ne ko bariya ne aka sace ɗalibai a Yauri. An samu matsaloli a wasu sassa ina jin watakila birnin Kebbi ne ke da zaman lafiya kenan sosai a jihar.
To sai dai can shirin kam bariya ne aka yi zaman. Kuma gaskiya tun daga wannan yankin ma da ciro a yi zuwa da tana suke dawa su can shirin su shiga can shirin. Su wa'in nan din shigo a ɓangaren bajin samun dini a yankin nan gwari suke shigowa su can yin yankin yankin. Wanda kuma su kuma suke fita mu jiya kamar da ta an hanyar fara su bi raɗi kyau da su ta bi. Duk tana suke hitowa. Shi ne kawai.
Wato hanyar su dai wannan hanya ɗaya suke biyowa su shigo kuma babu wata hanya ta tare su sai dai lalle gwamnati ta sa baki a ciki.
To sai gwamnati ta sa baki a biyu domin tun iyaka abin shi ne muke magana a kai. Kaga ai akwai ainihin da mutanen gari akwai kuma ainihin yan banga akwai mutanen da suka dauki bindigogi domin su ma su tunkare su ma'ana sun takura gare su kaga za su tare su su ma.
Yawwa akwai wasu mutane da ake cewa akwai wanda ake cewa yan sa kai din nan kuna da irin su a yankin? Kuna da yan sa kai?
To akwai su a wani kai ko kai ka tauna ya kaba wannan sa kai. Ina jin ba da mun da rike.
A waje yanzu a gaba lokacin su ma suna sa kan na zuwa su wuce gona da iri fa.
Ko kamar da
yawa in yana iya yiwa wani ba gama bincike ba kawai ana zargin sa kankace mai an gama da shi.
Eh to wannan kai adalin haka nan in ba haka muka ba ai an ce ka tana tsakuwa dan adil tsoro.
A to idan
kamar da muke magana harko ne na informa da kaga ai mun wanzu haka nan to gaskiya dama an riga an san halin shi.
Muhammad Bara'u
ba mu taɓa kashe mutum ko kuma wannan da yanke shi ba ba tare da sanin bincike ba in gurin da kaga aka kashe mutum da kaga aka kashe
yawa isa ba mu taɓa isa kace ba ku taɓa yanke mutum ba sai kuna da hujja sosai
eh
wa ma'ana ai shine maganar da nake dazun kenan ai dole kun dauki wasu matakai a baya na kare kanku ko kuma na kuma ku samu ku dau matakai daidai yadda ake mu kuma ku yi kokari ku yi haka nan.
Eh to gaskiya muna bakin kokarin mu bakin yadda muka ji muna yayi bakin dai garin mu lalle suka tunkaro garin mu lalle ba za mu tsaya ba ba mu ciya ne zuwa ne sai su shigo su yi abinci da dama lalle za su zo su zo bakin gari su halibe mu mahalle su su kashe za su kashe in Allah ta nake ma mu kashe za mu kashe.
Yawwa to ayi maganar
kenan. Sai su tsoro kuma su dubiya.
Muhammad Barau.
Assalamu alaikum.
Muhammad Barau ko bura ta kama ka ka fara gajiya ne.
Eh to ai yanzu ba mara ba ko mina ya kama ne saboda ni sai dai an koshi aka yi komai da ma dai ka san koshi an ga komai yanzu kusan mu ce duk azumi muke
ku dakata a nan matasa makon gobin Allah ya kai mu ma makamala shirin gaba daya a madadin matasan na dan Umaru da ke karamar hukumar Dankowa Saguwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka ni na Sura Adamu Elikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Assalamu alaikum.
Gaida Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne ga jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da baiwa ƙananan ma'aikata 25,000 na watanni 6 domin rage radadin janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi a kwanakin baya a jawabinsa na bikin murnar cika shekaru 63 da samun yancin kan Najeriya daga ƙasar Burtaniya. Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa wannan mataki na ƙara albashin ƙananan ma'aikata da kuma bullo da wasu shirye-shirye na tallafawa iyalai kimanin miliyan 15 a ƙasar zai taimaka wajen rage radadin janye tallafin man fetur da gwamnatinsa ta yi. Sai kuma jaridar The Punch ita kuma jaridar The Punch ta bayyana cewa yanzu haka dai kungiyar kwadugo ta tarayyar Najeriya tare da jagorancin shugabannin gwamnatin Najeriya ƙarƙashin babban ma'aikacin fadin shugaban ƙasa Femi Bajamia Mela na cewa gwamnatin Najeriya yanzu ta amince na yin ƙarin naira 25,000 ga dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya. Najeriya a maimakon karanan ma'aikatu da tun farko shugaban kasan ya bayyana. Wannan mataki da an dauke shi ne domin kaucewa yajin aiki da kungiyar kwadugun ta Najeriya ta sha alwashin fara wa a yau din nan. To sai dai kawai yanzu ba tabbatar ba ko kungiyar kwadugun za ta shiga wannan yajin aiki na yau ko kuma za ta dakatar. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka dai wata kotu a kasar Amurka ta umarci jami'ar Chicago da ke kasar ta Amurka da ta mika takardun bayanai na makarantar shugaban gwamnatin Najeriya Bola Ahmed Tinubu ga dan takarar jam'iyyar PDP Dikko Abubakar wanda ya bugaci tun farko jami'ar da ta bashi takardun domin tantance ko shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya halarci wannan jami'a kamar yadda ya yi ikrari. Tunda farko dai alƙaliyar kotun ta yi watsi da buƙatar shugaba Bola Ahmed Tinubu na neman hana jami'ar Chicago mikawa Atiku Abubakar takardun makarantar nasa kamar da tun farko wani alƙali Jeffrey Gilbert ya bada umarnin ayi. Sai kuma jaridar PM News ta bayyana cewa wajen gobara da ta tashi a jihar Delta ta kunna mutane 20. Gobarar da ta samu asali ne sakamakon wutar da ta tashi a wata tankan mai da ke kan hanyar Wari zuwa Benin. Tankan man dai ta kife ne a inda kuma wasu da ke neman kwasan ganimar man fetur suka tunkari tankan man. Al'amarin da kuma ya haifar da tashin wuta ya lakume rayukan mutane 20 tare da kuma kona motoci na miliyoyin naira. Sai kuma jaridar Daily Trust ya daga cikin manyan labaranta na cewa kamfanin simintin nan da ake kira Bowa ya rage farashin simintin sa da a da ake sayarwa 4,650 zuwa 3,500. Makonni kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban kamfanin bayan ganawa da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan Najeriya alƙawarin rage farashin simintin ranar 1 ga watan Oktoba. Tuni dai 'yan Najeriya suka yi maraba lale da wannan mataki, ji jaridar ta Daily Trust. Karshen sharhin jaridun kenan, huta lafiya.
A gaida Babangida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To Hafiz, a taƙaice, a jiya Lahadi 'yan tawayen Azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karɓi ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad wato CMA a takaice, wadda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da yar ƙuryar zaman lafiya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakin ta sun kai wasu samame kan mabuyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. A jiya Lahadi, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabarta Isra'ila da cewa wuce makaɗi ne da rawa kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulla yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharaɗin ci mai yarjejeniya. Shugaban riko na gaban wanda ya hambari gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta ya samu goyon bayan makwabciyar kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya Lahadi zimmar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen maida gaban saniyar ware. Shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa da ta farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'azu da sakaranto labarai, sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe. Sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.